إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Safiyar Asabar 26 ga watan Ramadan hijirar ga Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekarar 1442 wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Mai shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 90 cikin jerengen darussa daga littafin Kitabul Istiqama wallafar al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Littafin Al-Istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici wanda ya kamata a bi shi wajen fassara nassoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama musamman wanda ke da alaka da ainihin as-sifat al-khabariyya Ibn Taymiyyah yana ta mana bayani dalla-dalla yayin da yake ainihin wato maida zanci wanda yake daukowa daga littafin Ar-Risalatul Qushayriyya ta Abul Qasim Al-Qushayri to yana ta magana mai tsayi daga abubuwan da yake maida martani a wannan littafi har yazo magana akan wasu daga cikin sufaye waɗanda suka dauki dabi'a ta aikata wasu laifuffuka da canza malaifuffukan matsayi da tunanin cewa haka din ma da suke qurbani yayi magana akan abin da ke da alaka da kada-kade da raye-raye yadda aka maida su kama addini aka kai su cikin masallaci har ma wasu mutane cikin sufaye din suka zake suka ce wannan kida da sauraron shi gaba yake da sauraron alqur'ani mai girma ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira sannan ya dawo kuma yana mana magana akan wasu daga cikin sufaye waɗanda suke zake wa mazaje suke aiki irin na al'umma annabi dudu su ne yake mana magana akai sai lokaci ya kure mana zamu tashi inda yake cewa wa qala ba'du salaf fi qawlihi ta'ala wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'idin ay min dhalimi hadhihi al-umma wa fi dhalika min al-ahadith ma yadhiqu hadha al-mawdi'u an dhikrihi wa fi 'ammatiha yuzkaru istihlaluhum laha kafin nan ya faɗa mana cewa irin waɗannan mutane da suke ire-iren waɗannan laifuffuka a cikin wannan al'umma tamu wato laifuffukan aikata zance wanda yake haramu da cin abinci wanda yake haramu da zake ma farji wanda yake haramun ko dubura wanda dukkanin ta dama haramun yace to irin waɗannan laifuffukan idan aka gwama su da halastawa mutum yana aikata laifin kuma yana yin laifin kudirce halasci kaga laifin shi ya karu akan laifin gama garin fasiki wanda yake waɗannan laifukan alhalin yana jin damuwa har ma wani yana tuba ko yana roƙon bayin Allah na gari sai ya shi Allah ya sa ya daina su ko waɗannan suna yin laifuka kuma suna kudirce halasci wani lokaci ma har sukan gayyaci mutane cewa ku zo mu aikata kaza ai ba komai ku zo mu aikata kaza ai ba komai to irin wannan laifin yace shine dalilin da zai sa har a samu irin wannan al-khasfu wal-masfu a wannan al'umma a inda har muka yi ishara zuwa ga wato riwaya wacce al-Imam al-Bayhaqi ya fitar wanda aka halaka wani gari gabaki daya a cikin Banu Isra'ila har kuma wasu mutane daga cikin bayin Allah waɗanda suka yi musu wa'azi basu ji ba suka zo suka gansu bayan sun gudu sun basu suka zo suka gansu sun zama gabaki daya birarraki har aka ce sai su waɗanda wato suke birarrakin suka gane danginsu cikin mutane amma su mutane waɗanda suke ba a halakar da su ba sai ba suka kasa gane danginsu cikin birarrakin kutuna mun yi ishara zuwa ga wannan riwaya shi ne ya ce wa qala ba'du salafi wasu daga cikin malamai suka ce fi qawlihi ta'ala
wajen fassara fadin Allah da Allah yake cewa falamma jaa amruna amtarna alaihim hijaratin min sijjilin mambudin musawwamatan inda rabbika wama hiya min adh-dhalimina biba'id. Yayin da Allah yake bada labarin abin da ya aikata na halakarwa ga waɗannan kafirai, Allah ya ce yayin da al'amarin mu ya zo kuma muka yi musu ruwan duwatsu, duwatsun wanda tun daga inda ake wurgo su kowane dutse an riga an mishi alama, daga gidan wuta inda aka kwaso duwatsun nan kowane dutse an mishi label, an ce wannan dutsen wane zai halaka, wannan dutsen akan wane zai sauka, wannan dutsen yana bin bayan dutse kaza ne wajen sauka akan wani. Musawwama an musu alamomi, Allah ya ce wama hiya min adh-dhalimina biba'id. Irin wannan halakarwar, irin wannan halakarwar to ba ta yi nesa da azzalimai a cikin wannan al'umma ta mu, ma'ana ana jan kunnen azzalimai masu irin wannan kafircin da fasikancin a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa su ma fa ba su gagara Allah ya musu wannan, Allah bai ga dama bane kawai ka gabe ba. Dan haka Allah subhanahu wa ta'ala kaman yadda a wani waje yake cewa a cikin suratul a'raf kenan ko, falamma matnasu ma dhukiru bi, yayin da suka manta abinda aka dinga musu wa'azi da shi, Allah ya ce anjayna alladhina yanhauna anisu, shine muka tseratar da waɗanda suke hani daga wannan abun kyama din. Allah ya ce wa akhadna alladhina zalamu, sannan muka kama waɗanda suka yi zalunci bi azabin ba'isin, da mummunar azaba. Allah ya ce bima kanu yafsiqun, to kaga su ma waɗannan da aka kama Allah ya kira su da suna alladhina zalam, su ma waɗancan da Allah ya ce wama hiya min adh-dhalimina, kaga sunan iri da yake, sunan irin sunan da shari'a ta ba su na hukunci aikin su iri ɗaya ne, azzalimai waɗanda ba sa aje abubuwa a inda ya kamata, to dan haka za su iya gamuwa da hukunci irin na waɗancan. Ai min zalimi hadhihi umma, wato daga cikin waɗanda suke zalunci cikin wannan al'umma, kamar da al-Imam al-Tabari ya rawaito a cikin tafsirin sa daga malamai cikin tabi'ai suna faɗin haka, wa fi tilka wa fi dhalika min al-ahadithi, game da wannan mas'ala cewa akwai hadisan da ke tabbatar da jan kunne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, cewa idan mutane suka aikata irin waɗancan barnatakun to su jira Allah zai halakar da su da halakar da waɗancan. Wannan ko bai saba ma cewa da Allah yayi wa ma huwa mu'adhibu, Allah ba zai halakar da su ba, irin wato lokacin da su Abu Jahal suke galati cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan, Allah in wai da gaske ne wannan abun Qur'anin nan daga gare ka ne to ka kamar da ruwan duwatsu ma, Allah ya ce a bai tashi wannan ba, to wannan bai nufin har abada Allah ba zai haka, lokaci ne kawai Allah yake cewa. Dan haka malai yake cewa akwai hadisai da dama ma yadiqu hadhal mawdi' an dhikri, wadanda wannan wurin yayi kadan a tsaya ana ambaton su, ba zai yi aita ambaton wadannan hadisan a nan wurin ba, yace wa fi ammatiha yuzkaru istihlaluhum laha, amma a cikin dukkan hadisan ana ambatan cewa suna halasta waɗannan abubuwa. Amma za mu ɗan ƙara bayani mai ishara zuwa ga inda za a samu waɗannan hadisan wasu daga cikinsu insha Allah. Sannan ga takarda nan za mu karanta ta, photocopy ne daga littafin shi Ibn Taymiyyah ɗin, wato abin nan littafin Iqamatu Dalil ala Ibtal al-Hiyal a cikin juz'in shi na farko, da kuma a cikin littafin Majmu'ul Fatawa cikin mujallaji na shida Ibn Taymiyyah, da waɗannan wurare ya ƙara bayani a cikin wannan masala. Ya kamata mu ji menene ake faɗi a kai don ɗaukar izina. To daga cikin hadisan da suke ishara zuwa ga haka, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi daga sahabi Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi, da rantsi da Allah wanda ran Annabi Muhammad yake hannunsa sallallahu alaihi wasallama, la yabitanna nasun min ummati ala asharin wa batarin wa la'ibin wa lahaw, za a samu wasu mutane cikin al'umma ta za su kwana suna faki suna biki, suna cin abinci, suna holewa, fa yusbihu sai su wayi gari kiradatan, amma da su burai wa khanadira da aladu. Annabi ya ce bistihlalihim almaharima, saboda ba su halasta wa kansu ababen da suka haramta, wattikhadihim alqinaj, da kuma gayyato makada ƴan mata, wa shurbihim alkhamra, da kuma shan giya, wa aklihim arriba, da cin riba, wa lubsihim alharira, da sanya alharir. Wannan abubuwan idan mutane suna yin su, to Allah zai iya halaka su cikin dare, su waye gari, ko su ji ana labari cewa gari ya ɗauki labari cewa ai jiya ana wani fati, duk mutane wanda sun zama burai da aladu. Daga cikin abubuwan shi ne yin wasa da sakaci da ɓarna da faci, sannan halasta almaharim, halasta saduwa tsakanin ɗa da uwa, ya da ƙani da makamantansu, su ne almaharim. Sannan kuma da gayyato masu kiɗa, makaɗa da mawaƙa ƴan mata. A da can a zamanin da suka shuɗe masu nisa a cikin daulolin musulunci, tun daga kan zamanin Banu Umayya, Abbasiya, Andalus, da daula irin ta su Malik Shah ta ainihin wato abin nan Salajika da makamantansu, duk abin da masu kuɗi suke, da masu wadata, da masu sarauta, zai mutum zai je kasuwa ya siyo baiwa. To baiwan nan idan ta iya kiɗa da rawa, ta iya kaɗa jita, to tana da farashi na musamman. Irin su ake siyowa, su aje su a gidajensu. Duk sanda yake so ya yi annashuwa cikin dare, ko zai taro da abokansa, ko za su yi walima, ko za su sha ruwan azumi, ko makamantansu, sai a zo waɗannan ‘yan mata su yi ta musu kiɗa da rawa, suna zagaya su, sun sa suturu na tsiraici, su kuma manyan suna runguma, su suna jin daɗi, suna waƙa. Ai, da kai ana yi a kulon. To yanzu kuma a wannan zamanin, kamar yadda muka sani, akwai mutane waɗanda sana'ar su kenan su makaɗa ne, maza da mata akwai su. Da mata ne kare, yanzu amma akwai maza waɗanda za ka iya cewa kamar ‘yan Daudu suke, ana gaito su bukukuwa da tarurruka na aure, wani siyasa ko makamantansu, za su zo a gaban dubban mutane ko a gaban ɗaruruwan mutane, su ta tika rawa, ana musu tafi, ana musu manni. To wannan su ne alkinat. To irin wannan taron, idan kana zuwan shi ya kai ɗan uwa musulmi ka tuba, don baka san ran da wannan abin zai faru ba. Wataƙila daga nan sai dai a tashe ka kawai a matsayin buri, kamar yadda Aisha take cewa kowa a tashe shi, Annabi ya ce kowa za a tashe shi ala mamatu alayhi. Allah shi kyauta. Haka Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun ruwaito daga Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yakunu fi hadhihi al-ummati khasfun wa maskhun wa qazfun. A wannan al'umma za a kisfa mutane, za a canza halittarsu. Mas shine za a yi converting ɗinsu daga mutane zuwa aladu, wa qazfun kuma za a jefa al'umma da duwatsu waɗannan na gidan wuta din. Sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anuhliku anuhlaku wa fina salihuna, yanzu nan sai a halakar da mu bayan akwai mutanen kirki a cikinmu. Annabi ya ce mata na'am idza kasural khabas, idan mummunan aiki yawa, abin Allah wadarai, abin kyama idan ya yawa. A cikin riwayar al-Imam al-Bukhari da Abu Dawud, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azifa wal-khamra. Wannan hadisin shahararre wanda wasu masu saurin neman rikici suke kokarin rawanta shi na cikin Bukhari, hadisin ainihin Hisham ibn Ammar shine wannan da ke ishara zuwa gare shi. A Sheikh Al-Albani ya da littafi musamman akan shi, Tahrimu Alatul Tarab. Annabi ya ce za a yi wasu al'ummomi a cikin al'ummata masu halasta al-hira, za su halasta farji na zina, da al-harimi, da giya, da kaɗe-kaɗe, da raye-raye. A wata riwaya ta Imamu Abu Dawud da Nasa'i, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yashribanna nasu min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha, wasu mutane a cikin al'umma ta za su dosa fankwada giya suna kiran giya da sunan da ba na ta ba a canza mata suna sa mata suna brand name iri iri ga sunan haka wata a wata riwaya har ila yau ta Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah da Tabarani daga Sa'ad dan Sa'ad Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai kunu fi akhir az-zamani khasfun wa qasfun wa maskhun za a yi ainihin wato kisfi kasa da jifa da duwatsu na gidan wuta da kuma canza halitta wasu mutane idza zaharal ma'azif idan idza zaharatil ma'azif idan kayan kada kada suka bayyana a duniya wal qinat da makada masu kida da rawa annabi ya ce wastu hillatul khamru aka halasta giya wa shuribatul khumur kuma aka dosa shan giya ba ji ba ga giya ta zama kamar fiya wata kowa yana kwakwada ta to kaji waɗannan daga cikin hadisan ke sai mu koma isharar da al-Imam Ibn Taymiyyah yayi zuwa ga cewa akwai maganganu ƙari akan wannan to ga wannan takarda da ni mana photocopy daga littafin Ibtalul Hiyal at-Iqamatud Dalil ala Ibtalul Hiyal wannan Ibn Taymiyyah ya rubuta littafi ne dan wato tun kuɗe dabaru da mutane suke bi wasu ma malamai ne suka yi wasu dabarbaru na halasta wasu abubuwa su sabawa abin da shari'a take nufi bayan da wata doguwar magana akan irin wannan kabiya sai yake cewa fa zahara bi hadha anna alqauma alladhina yukhsafu bihim wa yumsahuna sai bayyana gare mu jiwin timiya cewa mutanen da za a yi musu kisfewa din nan irin kisfewa shi ne irin abin da aka yi wa karuna fa khasabna bihi wa bidarihi al-ard girgizar kasa kenan ko wa yumsahuna da kuma mashu shine a canza halitta mutum zuwa wani abu daban innama yuf'alu zalika bihim abin da yasa za a yi musu haka min jihati ta'wilil fasidi saboda mummunan fassara da suke yi alladhi istahallu bihil maharima wanda wannan mummunan fassara suka yi amfani da ita suka halasta abinda yake haram ne bi tariqil hilati ta hanyar dabara fa a'radu an maqsudi shari'i wa hikmatihi fi tahrimi hadhihi al-ashya suka kauda kai daga manufar shari'a wajen haramta waɗannan abubuwa walidhalika musikhu qiradatan wa khanazira saboda haka ne aka canza musu halitta aka kisbe su aka mai da su ainihin wato burai da aladu kama musikha ashabu sabti kamar yadda aka canza halittar yahudawa masu fita ranar asabar din nan su yi su waɗanda aka zarce su da su ranar asabar bima ta'awwalu min at-ta'wilil fasid saboda su ma tawili suka mummuna allazi istahallu bihi al-maharima wanda suka haramta abinda suka halasta abinda ya haramta wa qusifa bi ba'dihim aka yi wasu su kisfiya kamar yadda muka ji kama wa khusiba bi badi kama khusifa bi qarun waɗannan mutane ne cikin al'umma mu sai a zo a kisfe su a yi musu girgiza ƙasa irin yanda aka yi maqaruna li anna fil khamri wal hariri wal ma'azib min al kibri wal khuyala ima fi zinati allati kharaja fiha qarun ala qawmi abinda yasa za a mai da su aladu saboda irin aikin waɗancan da aka mayar aladu ne ta fuskar tawili wasu kuma a mai da su wato a yi musu girgizar ƙasa saboda abin da ke cikin aikin su na girman kai da jiji da kai yayi kama da irin abin da ƙaruna yayi na fitowa cikin al'umma su da girman kai falamma masakhu dinallahi yayin da suka canza addinin Allah masakhumullah shi ne Allah ya canza musu halitta su walamma takabbaru anil haqqi yayin da suka girman kai magaskiya azallahumullah sai Allah ya wulakanta su waqad jaa dhikrul maskhi wal khasfi inda hadhihi al umuri fi iddati ahadith minhu wakaji magana yace hakika ambatan waɗannan kisfewa da canza halitta ya zo a cikin hadisai da dama min ha ma rawa farqadu as-sabhi an asim ibn amr al-balahi an abi umamata an nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo allah yace ya bi qa'ifatun min ummati ala aklin wa shurbin wa lahwin wa la'ibin thumma yusbihuna qiradatan wa khanazira yub'athu ala ahya'in min ahya'ihim rihun fatansifuhum kama nasafat man kana qablahum باستهلالهم الخمور وضربهم بالدفوف واتخاذهم الكينات الإمام محمد يروي توانا حديث جوا النبي يأتي صلى الله عليه وسلم وسمتان يتكلم الأمة هذا سقوانا سنة تشي سنة شا سنة واسا سنة تمئلي سيسوا يجري سنة مبري دعينهم على جو كما سيئا أيقو دوات إسكا تكين أنقواني لبرا نوزو وانا إسكا ذات دنگ جربيسو تنصفه النصفة ذات دنگ جربيسو إرين يدى أكي وانا سنة suka gabace su annabi yace an musu haka ne sakamakon halasta giya da buga ganguna da kuma amfani da makana wa an imran ibn husayn anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace sallallahu alaihi wasallama fi hadhihi ummati khasmun wa maskun wa qad za a kisbe za a ainihin wato canza halittu a wannan al'umma fa qala rajulun min almuslimin ya rasulullah wa mata zalika sai wani mutum yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yaushe za a yi wannan annabi yace mishi idza zaharatil qid kainatu idan na ta cewa kainatu kainatu ne da zaratun kainatu wal ma'azif idan aka samu bayyanar yawaitar mawaka da makana wal ma'azif da yawan ababan kida wa shurbatul khumur aka ta shaye shayen giya wannan yana cikin littafin al-Imam at-Tirmidhi yace rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun gharib wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu akhbara an istihlalir riba bismil bay kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa mutane za su canza riba su halasta ta a kira ta da suna kasuwanci kamar da muke gani yanzu a waki gashi kama akhbara an istihlalil khamri kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin halasta giya bismin akhar ita ma a kira ta da wani suna fa jama'a min al mata'imi ma haruma fi dhati aga ya fadi abu daga cikin abinci wanda dama can shi haram ne a karankin kansa wa ma haruma lil aqdil muharram da kuma abin da ya haramta saboda yarjejeniya ta haramci ita dukiya da ake amfani da wajen riba asalin dukiya ce take halal a rike ta amma me yasa riba ta haramta saboda wannan yarjejeniya da aka yi wannan contract wanda yake ya haramta kaga ita giya aslan haramun ce da shanta da ajeta da kasuwancin da duka haramun amma ita dukiya ba haramun bane kasuwancin ta sai an samu riba ce farawal imam abu abdullah ibn batta bi isnadihi an al-auza'i an annabi sallallahu alaihi wasallam qala mursali ne wannan daga auza'i yace annabi yace yati alan nasi zamanun yastahiduna riba bil bay za ai wani zamani da mutane za su dinga halatta zina riba da ciniki ya'ani al-ina ina nufin bai'ul ina irin wannan cinikin na fi koda da mutane su wa hadha al-mursal bayyin fi tahrim hadhihi al-mu'amalat allati tusamma bay'an fi adh-dhahiri wa haqiqatuha wa maqsuduha haqiqatu ar-riba wannan hadisi mursali yana bayyana cewa duk waɗannan harkokin kasuwanci waɗanda a zahiri ake kiran su da suna kasuwanci amma haƙiƙanin ma'anar su riba ne dukan su haramu ne wal mursalu salihun lil itibadi bihi bittifaq al fuqaha yace kar kuma kace wannan hadisin mursali ne ba hujja bane mun san haka yace amma jibun jami'a ai ka sani ana ƙara ƙarfin magana da hadisi mursali malam fiqhi suna aiki da shi wala hu min al musnadi ma yashhadu lahu kuma wannan mursali yana da hadisai masu isnadi cikakke da su ƙara mishi ƙarfi wa hiya al ahadisu dallatu ala tahrim al ina an annabi sallallahu alaihi wasallam sunni hadisan da suka zo karar suna haramta al ina bai'u bil ina wadanda annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin aka rawaito daga gare shi wa ashabihi wa sanazkuruha insha Allah ta'ala ichi zai amince su a gaba fa innahu min al ma'lumi anna al inata inda mustahilliha inma yusammiha bai'an wa fi hadha al hadisi annaha riban la bai'u abinda aka sani shine ita ina abun mai halasta ta zai kira ta da suna ciniki ita ko a wannan hadisin an kiraye ta da suna riba wa qadru wa istihlalil furuji hadithun rawahu ibrahim al-harbi bi isnadihi am makhulin an abi salaba an annabi sallallahu alaihi wasallam qala har ila yau akwai hadisi da yazo game da bayani akan mutane za su dinga halasta farji za su dinga halasta zina shine wanda ke cikin littafin ibrahim al-harbi wato garibul hadith nashi kenan daga makhul daga abu sa'alaba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yace awwalu dinikum nubuwatun wa rahma farkon addinin ku annabta ce da tausayi thumma mulkun wa rahmatu sannan sai kuma sarauta da tausayi thumma mulkun wa jabariyyah sannan sai kuma sarauta da mugunta da girman kai thumma mulkun adudun sannan sai kuma sarauta wanda za a rike ai kememe ba a sarrafuwa da ita yustahallu fiha al-hirr wal harim za a dinga halasta zina a wannan lokaci da kuma al-harim yuridu istihlal al-khuruj min al-haram wal hirr bi kasr al-ha'il muhmala wa takhfif ar-ra'i al-muhmala al-hira kenan al-hiru al-hira huwa al-farj shine farji wa yushbihu wallahu alam an yakuna arada bidhalika zuhura istihlal nikah al-muhallil wa istihlal khul'il yamini wa nahwi dhalika mimma yujibu istihlal al-furuj al-muharram yace ta yiwu abin da yake nufi da wannan hadisi Allah shine mafi sani cewa za a wayi gari a samu wasu malamai suna halasta auren kisan wuta a samu wasu malamai suna halasta maida khul'i mutum ya khul'i wa matarsa ko ta masa khul'i amma kuma sai a ce ba ana iya yin komai mutum ya rantsuwa akan saki sai a ce ba komai yana iya yin kaza abun ya wuce da ire-iren waɗannan dabaru da malamai suke wajen gyara aure wanda ya lalace yace to hala ya zama abin da yake nufi kenan ba wai mutane su fito su ilani su ce ai zina halas bace a ai wannan mata wanda mutun yayi mata ya aishi kulli a wurinta ko wanda ya mata saki uku kaga ita ma ta haramta gare shi koda da sunan aure ta haramta gare shi to sai a samu wasu malamai sai su dinga fadan maganganu suna da barbaru suna halasta komar da irin wannan auren to wannan shine fassarar da wasu malamai suka yi ma cewa an halasta al-hira yace fa innal ummata domin wannan al'umma ta musulunci lam yastahilla ahadun minhum az-zina as-sariha ba a taba samun wani mutum a cikin musulmai wanda ya halasta zina karara zina da sunanta da siffarta ta zina yace halas bace walam yurid bistihlali mujarrad al-fi'l ba kuma ya zama yana nufin annabi kuma bai zama yana nufin cewa aikatawan shine halastawa ba fa inna hadha lam yazal mawjudan fi an-nas domin aikata zinan bai gushe ba akwai shi a cikin mutane a kowane zamani amma ba a ce sun halasta ba ba su ce ya halasta ba thumma lafzul istihlal yace to sannan kuma lafazin halastawa din nan innama yusta'malu fil asli fi man itaqada shay'a wa za a ce ya halasta abu shine wanda ya kudirce a cikin zuciyarsa ba wai duk wanda ya aikata ba sai in ya kudirce a cikin zuciyarsa malam yace istitaqada ash-shay'a halalan wal waqi'u kadhalika wannan shine waqi'in abin da ake gani fa inna hadhal mulka al-abuda alladhi kana ba'da al-mulki wal jabariyya qad kana fi awakhir asr tabi'in wannan irin mulki da annabi yace za su samu sarauta wanda masu rike da ita za su zama suna da san rike sarautar ba sa san rabuwa da ita ba sa so ta bar cikin zuriyar su wannan ya faru a ƙarshen zamanin tabi'ai kuma kenan a kusan lokaci guda suka faru da shi rike sarautar da wancan ra'ayin na halasta auratayya wanda ba su halasta ba wa fi tilkal azmani kajiba yace to kuma a wannan lokacin ne sara fi awwalil amri man yufti bi nikahil muhallil wa lahu a lokacin ne aka samu farkon wanda suka fara bada fatawa da halastin yin auren kisan wuta da halastin ire-iren waɗannan abubuwa walam yakun qabla zalika az-zamani man yufti bi zalika asla ba a samu a wannan zamanin kafin wannan zamani wani na bada fatawa da haka ba wa yu'ayyidu zalika anna fi hadisi ibn mas'ud al-mashhuri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abinda ke kara wannan karfi shine a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda ya shahara annabi ya ce la'ana a ibn Mas'ud ya ce la'ana akilar riba wa mukilahu wa shahidaihi wa katibahu والمحللة والمحللو نبي يجي الله يزيني ما نيجي الربا da wanda yake wakilci a cikin harkar riba agent din riba da wanda suke yin shaida su sa hannu a takardar riba ko su ba da garanto a ba da riba wakatibahu da ma'aikacin da ke rubutun riba Allah ya tsine wa duka wadannan wal muhallila da wanda yake halasta ba wani auren kisan wuta wal muhallilu da wanda yake halasta mushi mijin da zai auri mata dan ya sake ta kuma gun a mijinta na farko da shi wancan mijin da za a shirya da shi a auren mishi mata da malamin da zai bada fatawa haka da Allah ya tsine mushi wa fi lafzin rawahu imamu ahmad an abdurrahman ibn abdullah ibn mas'ud an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manza Allah yace la anallahu akilar riba wa mukilahu wa shahidihi wa shahidaihi wa katibahu qala sai yace ma zahara fi qaumin riba waz zina riba da zina bata taba bayyana a cikin mutane ba illa ahallu bi anfusihim iqaballahi ta'ala sai ya zama sun jawo wa kansu ukubar Allah iri falamma la'ana ahlar riba wattahalila yayin da Allah ya tsine ma masu cin riba da masu kisan auren kisan wuta wa qala yace ma zaharar riba waz zina fi qaumin illa ahallu bi anfusihim iqaballahi kana hadha kadalili ala anna tahlila min az zina wannan zai zama kamar dalili akan cewa halasta auren kisan wuta to wani nau'i ne na halasta zina kama anna la'ina min ar-riba kamar yadda yake a cinikin al'ina shi ma riba ne wa anna istihlala hadaini kuma halasta waɗannan abubuwan guda biyu istihlalu lir-riba wa zina halasta auren kisan wuta da halasta ciniki na pre-order da makamantansu wannan kamar halasta riba ne da zina wa anna zuhura zalika yujibu al-uqubata allati dhukira fi al-hadithi al-ahadithi al-ukhra kuma irin waɗannan abubuwan zai iya jawo mutane waɗancan uquba na kisfewa da canza halitta da makamantansu wa qad jaa hadithun akhar yuwafiqu huna ruwiya mawqufan ala ibn Abbas wa marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ga wani hadisi da ke ƙara magana ƙarfi mallan yace nabi ya ce ko dai magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko magana ibn Abbas cewa yati ala an-nasi zamanu za ai wani zamani yustahallu fihi khamsatu ashiya bi khamsati ashiya wanda mutane za su halasta abu biyar akan abu biyar yastahiluna al-khamra bi asma'in yusammunaha biha za su halasta giya ta hanyar canza mata suna wasuhuta bil hadiyya za su halasta cin dukiya na zamba an san cin hanci da rashawa bil hadiyya su dinga kiranta da suna alheri ramadan package alheri ai mutunci ne sanin ya kamata 10% wane ne shine yastahluna as-suhuta bil hadiyya wal qatla su halasta kisa bir rahaba dan firgita mutane a kashe mutum kawai dan a firgita saura ira banda azzaliman shugabanni suke yi da azzaliman masu garkuwa da mutane da makamantansu sai a kashe wani guda daya dan a aiko da sako ga saura ira banda boko haram suke duk wannan yana ciki da ba sannan wazina bin nikahi da kuma halasta zina ta hanyar aure auren kisan wuta da aure mutum yayi saki uku kalma daya daban-daban a ce ba komai da aure a cikin akan aure akan idda aure a cikin takaba dukkan sunan irin waɗannan abubuwan ana ganin su yanzu karara war riba bil bay sannan ita kuma riba za a canza mata suna a ce sunanta ciniki kaga duk waɗannan abubuwan mu da muke rayuwa wannan zamanin muna ganin su karara halasta dai giya da suna daban-daban wannan abu ne da an dade ana yi giya yanzu ba a ce mata giya in ba a wuri irin wannan na wa'azi ba in ka ji sunanta gulda ko star ko wacece ko champania ake ce mata ko wannan mai tsada tsiya akwai ta mai tsada tsiya champagne laraba ne suke ce mata champania shi ne na rike suna kai aka ga sunanta wasu leturancin ka ya bunƙasa to wannan giya ce mai tsada fa jama'a akwai kwalba wanda take dubban kuɗi ne ake sayar da ita ba ƙananan mutane suke shanta ba kaga an canza mata suna sannan wannan al'amari na as-suhut wato cin hanci da rashawa amma ba a ce mishi hanci ba a ce mai rashawa wanda kusan kace shine fandisho na dubbar nan da muke fama da ita mu a irin kamashin babu wani abu da ake a kasan nan sai ya zama wannan rashawa ta shige shi sabon kwangila ce siyasa ne tattalin arziki harka addini ballantana kuma harkar karatu neman admission neman aiki kana nema a fito maka da wasu kuɗaɗen ka kai wani aiki ko supply ko kai retire kana so a fito maka da haƙoƙinka ko duk abin da za a fito maka haka in ka je kotu kana neman haƙƙinka ne kotu ce aikin take ta nema maka haƙƙinka amma ma'aikatan sai ka fid da su in rigimar gado ce sai an cire musu nasu in rigima ce akan kasuwanci ko bashi sai ka musu alƙawarin nawa zaka ba su in kwangila ce kai file din ba zai wuce ba sai ka biya in takarar siyasa ne haka ne duk abin da kaje in jarabawa ce malami ba zai fasa din yara ba sai sun biya ko da kuɗin su ko da alaka ta fasikanci in admission ne sai an siya in appointment ne komai babu sai dai iya wanda kaje kawai babu wani sector a kasan nan wanda ba a yi wannan abu kuma duka ba a kiran su da sunan su sai da ce zaka bada percentage ko zaka bada alheri ko ai zaka bada tukuici ne ko kai karka zama marowaci mara har ma suna ganin kamar wani haƙƙin su ne suna demand to kuma har mutane suna ganin cewa ma in fa in ma fa baka bar kai wawa ne babu wanda yake tunanin cewa haram wanda yake tunanin cewa haram ne to kallon wawa yake mishi ko wanda bai san darajar kuɗin shi ko kuma zai ba kan shi fatawa cewa ai wannan shine akhafud darareni dai asarar dukiyar gabaki daya gare ya asara wani bangare na dukiyar ka je inda ya kalle shi a matsayin akhafud darareni ya manta cewa wannan akwai tsinuwa Allah akai asarar dukiya ko zai zama mai jarabawa to kasa ta riga ta lalace babu yadda mutum ya iya abinda kawai zaka yi shine sai dai ka daina wannan harka in dai baka so ka bada cin hanci ko ka karba to takila sai dai ka daina wannan aiki to haka kuma jami'an tsaro da dukkan nau'o'in su masu kayan sarki wannan abu shi suke da nau'o'in su da masu bindiga da masu duba takaddun abin nan ababen hawa da masu duba anguwanni da gidaje da wuraren da ake gine-gine dukka sai wanda Allah ya sani wani matin yana yi yana jin takaici yana jin damuwa yana istighfari har ya zo ya saba abin ya zama mishi ciki da kansu sun sha fada mana din ana kallon ka malami ko mai bada fatawa zaka jira wannan labarin za su ta kawo maka uzurori wani dai so yake kai koyaye ne ka danna mishi cewa to ai ba komai ai zamani ne ai larura ne ka halasta mishi abin da yake ne ma kai kenan an je kiyama shi ya wuce kai a tsaye da ka to haka kuma alqatlu bir rahbana jama'a shugabanni suna yi irin wannan abu idan suna jin haushin wani su kashe shi dan su kashe irin aqidar sa ta siyasa ko ta addini ko bambancin ra'ayi dake tsakanin su sannan a barayi suna yin irin wannan in suka wuce kama mutane a da da ake yin fashi yanzu fashi ya zama kauyanci ko ana zuwa na farko kawai harbin shi za'a shine zai zama dahiya zai zama victim na circumstance saboda haka kowa da an ce fito da kuɗi ko zai fito da shi to haka kaga inda kaga yan kidnappers suna haka suke idan sun kama mutane da yawa sai su kashe uku hudu su turo da gawawwakin su da haka dole yan uwan wadancan su firgita su nemo kuɗi ko ina suke su kawo musu shine alqatlu bir rahban haka yan boko haram haka suke sun zo gari su kama mutum ɗaya biyu su yanka dan su firgita kowa to duk wannan yana daga cikin alqatlu bir rahban dan tsorata mutane sannan da kuma ita zina din ta hanyar aure wato ko dai zaman daduro ma'ana babu daurin aure babu sadaki babu yaddar waliyai amma namiji da mace su zauna har kowa ya yadda cewa suna tare kuma har su haihu ba shi ne daduro ba yana ci ko kuma halasta wato irin wancan aure na kisan wuta wanda an san cewa babu aure tsakanin wani da wanci amma ana ji ana gani su kisan wuta kuma a nemo wasu irin abin nan rabi da rabin ustazai haka su zo su sake daura wannan aure su to ai dai ba komai da su dinga yin zina tunda dai suna son juna gara dai a ce zina abin da suke aure wannan ustazai a sallame su da yan shaddojin su su kara gaba a ci gaba da haifan yaya irin wannan zaman duk wannan yana cikin abin da mutane suka halasta wa kansu a yanzu. Sannan kuma in ka bo maganar ciniki da riba, wannan hadis bila haraj, domin riba tana daga cikin abubuwa yanzu wanda suke tashe jiba irin alƙawarin da Allah ya yi akan ta ba. Amma yanzu tallanta ake a ko'ina, a TV, a internet, a billboard, a radio, a biku har office ana raba muku form na shiga harkar riba. Su kuma mutane su ta duba cewa to yanzu dai gashi nan waɗanda ba mu ba abokan zamanmu Kiristoci za su wuce mu, su duk sun cika, mu an ce mana haramun, yanzu ya zami mu wallahi sai da muka shiga ba mu san cewa za a ce akwai riba ba, da an ce za a ba mu mai ake ce mishi intervention ne, za a ba mu grant ne, za a ba mu wane ne loan na wane ne, sai daga baya sai muka gane akwai riba, yanzu ya zami su takura wa malamai da tambayoyi iri daban-daban. Malamai su rasa yadda za su yi su. To riba dai sunanta riba, kuma haramun ce ba idin, kuma tana da gaske abubuwan da Allah ya haramta haramtawa na har abada, kuma tsinuwa ce jama'a mai girma a kai. Ranar alkiyama yaƙi mutum zai da Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi ƙarancin zunubin riba shine kamar zunubin mutumin da ya zina da mahaifiyarsa. Aga wanda wannan abu ne mustaqba, wanda ko jin shi baka sani ba za ka tunanin sa, to shine mafi ƙarancin zunubin riba. A wannan haka mutane sun shantake, sun kau da kai, sun yi biris, suna ci gaba da aikata waɗannan harkoki. Allah ya tsare. Malam ya ce wa hadhal khabaru sadaqa fa inna thalathal mutaqaddam zikruha wa hadha khabaru sirqin, wannan labari ne, wa hadhal khabaru sadaqa, annabi ya gaskiya wannan labari, fa inna thalathal mutaqaddam zikruha, waɗannan ukun da aka ambata kad buyyana sun fito karara ana ganin su. Wa amma istihlalus suti, to halasta kuma cin rashawa, alladhi huwa al-aqiyatu lilwali, shine wato kaje kai kyauta ma sarki, wal hakimi ko gwamna, wal shafi'i ko wanda zai maka wani ceto, zai sama maka wani abu, wa nawin kuma kamantan su, bismil hadiya da sunan kyauta, fa huwa azharu min ayyuka, yace to wannan yafi karfin a ce ana labarin shi, ashe tun zamanin su abun ya shahara, ba yanzu bane. Wa amma istihlalul qatl bismil irhabi alladhi yusammihi wulatul zulmi siyasatan wa wahabatan wa uhba wa ubbaha wa ubbahatul mulki wa nahu dhalika fadhairun aidan, yace shi kuma kisa da ake yi dan a tsorata mutane wanda sarakuna ke kiran shi da suna siyasa ko kwarjinin sarauta, to wannan shi ma zahiri ne. A zamanin su suna kashe mutane da sunan cewa in ba a kashe su ba za a yi mulki ba. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيكون من يستحل الخمور والربا والسوت والزنا وغيرها بأسماء أخرى من النبيذ والبيع والهدية والنكاح ومن يستحل الحرير والمعاذف فمن المعلوم أن هذا بعينه هو فعل أصحاب الكيان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد لبارن شوى ذا أبو أنا هذا استقيا الربا da cin rashawa da zina da sauransu ana kiransu da sunan da ba nasu ba, kamar a kira giya da sunan tsimi, ko a kira ciniki, a kira riba da sunan ciniki, ko a kira ainihin rashawa da sunan kyauta, ko a kira halasta matar da ba ta halasta ba da sunan aure, da wanda ke halasta alharini da abin kiɗa, an san cewa duk waɗannan ayyuka ne na mutane masu dabaru. Fa innahu ya'miduna ila al-ahkami, mutane za su tinkari hukunce-hukuncen shari'a, fa yu'alliqunaha bimujarradil lafzi, sai su rataya su da sunan kawai, wa yaz'umuna anna allazi yastahilunahu laysa bidakhilin fi lafzi shay'in muharram, sai su ce ai su wannan da suka halatta baya cikin abin da aka haramta, ma'a annal aqla ya'lamu anna ma'anahu ma'ana shay'in muharram, tare da cewa kai da kanka mai hankali ka san cewa wannan abin fa ya shiga ciki, huwal maqsud bihi, bal ma shi ne wanda ake nufi ake tsoratar da kai da gare shi. Wa haza bayyinun fil hilal ribawiyya, kaga wannan abu ne da yake a fili a cikin harkar riba. Wa nikahil muhallili, da auren kisan wuta, wa nahwi dhalika, da makamantansu. Fa innaha tustahallu bismil bai'i wal qardi wan nikahi wa hiya riban aw sifahun fil ma'an, ana halasta ainihin wato riba da sunan ciniki ko da sunan rance, ana halasta auren kisan wuta da sunan aure, alhalin wancan riba ne, shi kuma auren kisan wuta dadaro ne. Fa innar rajula idza qala lir rajuli walahu alayhi alfun taj'aluha ila sanatin bi alfin wa mi'atin, cewa ina bin ka bashin naira dubu ka bar su bayan shekara sai ka biya 1200 fa qala bi'ini hadhihi as-sil'a bi 1000 allati fi dhammatika to kana da wani abu da zan siya a hannunka siyan min da shi 1000 thumma abta'a minni bi 1100 sannan ka siya a hannuna da 1200 shikenan mun waje fa hadhihi suratul bay'i fil haqiqati kaga wannan yake kama da ciniki ba'ahu al alfa al hala bil alf bi alf bi atini muajjara ya siya mushi da abu na 1000 shi kuma ya siya da 1200 wanda yake a muajjara wanda take a jinkiri fa inna sil'ata qad tawaqa'u ala audiha ila rabbiha kaga an mayar da dai abun zuwa ga wanda yake da shi walam ya'tiha bi bai'in maqsudin maqsudin ya ba tare da ciniki ba kuma yanzu ana bin shi abinka ne wannan abinka kuɗi sai ce to shikenan siyan min da shi a madadin kuɗinka sai ka siya mai sai kuma ka saki siya a gun shi da ƙari yanzu yana binka wannan ƙarin ke yana binka wannan ƙarin kuma abinka ya dawo hannunka waqatawa sai ce wa kazalika nikahul muhallili fa in ataw bi labdil inkahi bil wali wa shahidi wal mahri ko da an zo da lafazin na auren maka na karba da waliyai da shahidai da shahidai da sadaki fa innahum qad tawaqqa'u ala an yuqima ma'ahu tuqima ma'ahu layla amma an yadda cewa to dare ɗaya za ku kwana da ita kai da matar aw sa'atan ko wani dan lokaci da bai kai dare ba ma sun mutu fariku sannan sai ku rabu wa annaha la ta'khudhu minhu shay'an kuma cewa ba ta shi komai a hannunka ba bal tu'qi kai ita cewa za ta bashi ladan wannan auren ta mishi godiya wa hadha huwa sifahu mar'ati wannan shine gaduro tare da mace tasta'jiru rajulan ta dauki hayan mutum li yafjura biha dan ya fasikanci da ita li hajatiha ilai dan tana bukatan wannan saduwan dan ya halasta mata kuma zuwa gurin mijinta ayi take riyawa fatabdilun nas lil asma' canzawa abu suna da mutane suke yi la yujibu tabdil al ahkam bi canza mushi hukunci wannan kaida ce sananniya jama'a a cikin usul fiqi canza ba abu suna bai canza mai hukunci a shari'a fa innaha asma'un sammauha wa aba'uhum ma anzalallahu biha min sultan sunaye ne suka sa da kansu Allah bai san da sunayen ba ka tasmiyatil awthani alih kamar masu cewa gumaka alloli fa inna khasa'isal alihati laha lamma kanat ma'dumatan fiha lam takun lam yakun tilka tasmiya haqiqa gunki da aka ce mishi Allah tunda sifofin Allah ba su tabbata akan shi ba to bai da wani ma'ana wannan sunan wa kazalika khasa'isul bay'i hakanan sifofin ciniki in ba su tabbata ba akan riba ba ta dauki sunan ciniki ba wan nikahi hakanan sifofin aure ba su tabbata ba akan zaman dadiro bai zama aure ba wa hiya sifatu wan nuqutul mawjudatu fi hadhihi uqudi fil adati shine dai siffofin da aka sani akan waɗannan yarjejeniya a al'adance idza kana ba'duha muntafiyan an hadha al aqdi lam yakun bay'an wala nikah in wani siffa ta koru daga ɗayan su bai zama abin da aka same su nan ba domin aure ba a yi a ce to gobe ku rabu ana yin shi ne sai da Allah ya nufa haka nan ciniki an san siffar shi fa idza kanat sifatul khamri war riba was sifahi wa nahwi dhalika min al muharramati mawjudatan fi shay'in kana muharrama in aka samu siffar giya ko siffar riba ko siffar daduro a cikin wani abu da gaskiya abin da aka haramta ya zama haram wa in sammahu an-nasu bi ghairi dhalika al-ism ko da mutane sun kira shi da wani suna can daban litaghyiril ataw bihi fi zahiri an canza zahirin sa an sa mai suna daban wa in ufrida bismin ko da an bashi wani suna can daban kama annal munafiqa yace kuma idan munafiki yadkhulu fi ismil kafir fil haqiqa ai kafiri ne shi a bisa haqiqa wa in kana fi ba'd al ahkami fi zahiri kad yajri alayhi hukmul mu'min ko da yake a zahiri ana mu'amalata shi kaman mu'min ya shigo masallaci a gaisa da shi ya mutu a mai sallah a bashi aure a karba a gunsa ana mu'amalantar sa kaman musulmi amma kafiri ne hasali ma ranar alkiyama sai ya fi kafiri da dadan hudansa kaji bayanin da Ibn Taymiyyah yayi a wannan ainihin littafi na shi suna Iqamatud Dalil ala Ibtalil Hiyal cikin mujalladi na 1 kuma ya maimaita kwatankwacin sa kamar na ambata a Mujmul Fatawa mujalladi na 6 zaka ga magana tana da hadari kwarai tana nuna mana kuma mu taka tsantsan wajen canzawa abubuwa sunaye da tunanin cewa hakan zai ba mu dama kawai shikenan mu abinda magarama Allah ya sa mu dace sai mu koma cikin asal tafi malam da yake cewa wa aslu dalali wal ghayy min haula'i alladhina yastahsinuna ishqa as-suwari wa yahmudunahu wa ya'muruna bihi wa in qayyaduhu ma'a dhalika bil 'iffa أن المحبة هي أصل كل حركة في العالم. أصل أبن دي بتدى وتوتنن سوفاي. سكشك تكيل ونن بتدى ونن حلكا. شيوا سك كونتا أو نوسو سوفوبي أو نوسو حلتو. كما سنا يبان سنا عمر نيدا إيرون ونن سويا. كود إكي سنك أيدو دا إفا. Da kamewa cewa ita zahira ta so ita atifa ta so ita ce asalin duk wani motsi da dan adam yake kamar da muka ji wannan daga Ibn al-Qayyim a cikin Adda'u wad-Dawa duk wani abu da mutum yake wani motsi a rayuwarsa to yana yi ne saboda yana son wani abu fan nafsu idan lam yakun fiha haraka idan babu motsi tare da rai wala hiya qawiyatul himma kuma ba ta da karfin kwazo wal irada da karfin manufa hatta ta hasula laha muhabbatun shadida har ta samu kauna mai tsanani kana tilkal manhiyat anha ya usulul shar sai da wadancan abubuwa da aka hana su ne tushen sharri ga zuciya wahiyal lati idza zaharat qamatus sa'a wadannan abubuwan da idan suka bayyana tashin alkiyama ya zo kama fi sahihi an Anas annahu qala Anas yace a cikin hadisi wanda yake cikin ainihin wato بخاري المسلم يجي له حدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعد زنجا مكونا حديثي واندا باب واندا ذيك آر باب واندا حديثا بيانا ينا فلاك سبو دا قولي سبو دا شيني لك رشان صحابي متوا اوانا نغنين بسرا اندي كفادا واندا حديثا حكما سبو دا ابن دي غنين نكاسا إلمي باب واندا سواندا كراتا أنا تيجي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم naji daga manzon Allah ne alayhi salatu wasalam samitu annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu manzon Allah yace inna min ashratis sa'a an yurfa al-'ilm daga cikin alamun tashin al-qiyama za a dauke ilimi daga cikin mutane wayadhhar al-jahl awai gari jahilci yi katutu cikin mutane wayushrabal kham ay tashan giya wayadhharu zina zina tabayyana wayaqillu rijalu maza su karanci wa takthuru an-nisaa mata su yawa hatta ya kula li 50 imra'atan qayyimul wahid har ya zama a samu kamar mata 50 ya zama namiji ɗaya ne ke kula da su fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim da littafin al-imamu tirmidhi haka nan ibnu majah su ma su rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan al-qiyama ta kusa daga cikin abin da za a gani a gane al-qiyama ta kusa shine karancin ilimi ta yadda za a wayi gari masaloli kanana na addinin musulunci ba san su ba fi yawan mutane ba su san su irin tambayoyin da mutane za su dinga yi da irin shirman da za su dinga yi harka addini zai yi yawa yanzu mutun nawa ne wanda ba su iya karanta alqur'ani ba su suka fi yawa mutun nawa ne wanda ba su iya wankan janaba ba ba su san kuce-kucen tsarki ba su iya zikirorin da ake a sallah ba idan ana sallah ana karanta alqur'ani basu ma san me ake fadi ba su suka fi a cikin musulmai shine zuhurul jahl din sannan a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan jahilcin ya bayyana wanda zai bayyana sakamakon mutuwar malamai sai a wayi gari an nada jahilai sun zama malamai tunda ai yanzu jahilai ne suke kallon wanda ya dan dara su a karancin jahilci su ga yayi kama da malamai sai su nada shi kuma shi za a dinga tambaya za a dinga bada fatawa shi ne dinga bada fatawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai a dinga tambayar su malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga mutane ba za su gushe ba suna tambayan malamai ko dai su samu malamai su tambaya ko in ba su samu malamai ba duk wanda suka samu za su tambaye shi sawabin ya sani ko bai sani ba babu abin da ya dame su kuma za su rataya addinin su da amsoshin da waɗannan suka ba su duk amsar da aka ba su ita za su dogara su yi aiki da ita da haka idan masu ba da amsar na jahilai ne za su zama batattu kuma su tabbatar da mutane wannan ya daga cikin alamun tashin alkiyama wanda ya bayyana ƙarar yanzu ana ganin shi Allah ka sa mu cika da imani. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma za a yi ta shan giya. Giya za ta wayi gari abin sha a ko ina ana shan ta. Mutane su dinga shan giya wajen biki, wajen kasuwanci, gidajen saida abinci, a ofisoshi, a ko ina a gidaje an yi baki, in an kawo musu abin sha, za a tarbe su ko an zo biki, to giya za a sha. Sannan zina za ta bayyana. Ina ma'anan bayyanar zina? Wato malamai suka ce zina za ta zama gama garin abu, za ta shahara ta yadda ma za a daina yin wa'azi ma a kanta. Za a yi taɓa, za ka gaba a cika yin wa'azi a kanta. Saboda ta bayyana, ta bayyana. Wasu kuma malamai suka ce za a wayi gari kusan kowa na yin zina. Ko da bai kai ga zina irin ta farji da farji, da Annabi ya ce wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadhdhib ba, to yana da wani nau'i na zina da yake yi irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli ibn adama hadduhu min az-zina la budda huwa laki, kowanne dan adam ya da rabon shi na zina sai ya gamu da shi. Wani zinar shi shine kallo, zai ta kalla kallon hotunan ƴan mata da finafinai, ya shiga nan wancan lungu, ya shiga wancan, ya shiga Instagram yana kallon tsaraicin mata, yana jin dadi, yana yin zinar ta kallo. Wani zinar shi ta magana, wani zinar shi ta message da yake aikawa, wani zinar shi ta ainihin wato zuwa kallon film irin na abin da yake cewa blue film, finafinan batsa, ire-iren wannan mutane za su yi da zinar taɓawa, ko da bai kai ga zina ta asalin zina ba, to wannan shi ne ma'anar wayar harun zina. Wasu malamai kuma suka ce abin da zai faru shi ne za a samu al'ummomi waɗanda a cikinsu zina ba abin ƙyama ba ce, al'adun mutane za su wayi gari ba sa ƙyamar zina, kamar da kake gani a cikin al'ummomi da dama yanzu. Kuma musulmai ne, musulmai ne da muna yara jama'a. Idan aka ce ga wata yarinya ta yi cikin shege, to fa labari ne wanda yara a garin da za su dinga yin dango daga kowace anguwa, ana zuwa kai a nuna gidansu a ce ga gidansu yarinyar, amma sai ka ganta a ce ka ga a nan gidan akwai wata ta yi cikin shege, za a taru a wurin ana kallo ana mamaki. Amma yanzu babu irin wannan ma, ba labari ba ne yanzu, don abinda ake cewa an everyday occurrence, hadisa ce yaumiya, kullum yana faruwa. In kana da alaka da masu gidajen marayu za ka dinga jin wannan labarin, an haifa, an kai musu, ko an wurgar sun tsinta. To kuma banda wannan ma, ga gidaje nan na zina suna da lasisi, gwamnati tana karɓan haraji a gun masu gidajen da masu practicing wannan sana'a, kuma ana kallon su a matsayin su ma 'yan ƙasa ne masu haƙoƙi da 'yancin aikata abin da suka ga dama. A cikin al'umma wadda take ta musulma ake wannan nawa, ga kuma zaman daduro da wajo ko da ire-irensu, duk wani yana cikin abin da yake nufi da wayar har zina. A da a jahiliya jama'a, a jahiliya fa zamanin jahiliya, zina baiwa ce ko take yin zina, amma ya ba ta yin zina kamar yadda Hindu ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Larabawa su Abu Sufyan da aka ce za a haramta zina, abinda suka faɗa cewa to yaya za su yi in sun je wani gari, suna yin zina ne kawai idan sun yi tafiye-tafiyensu, sun je kasuwanci ƙasar Sham, to suna buƙatar mata da za su musu hidima, to sai a kawo musu. Amma a garuruwan da suke ba sa yi, kaga duk da suna yin zinan a jahiliya, amma ba ta zama wato da kowane siffa ko kowane yanayi ba. Wa yaqillu rijal, da ƙarancin mazaje, maza ba su ƙaranci. Aka ce ko dai saboda abin nan wato yaƙe-yaƙe da za su cinye mazaje, yaƙe-yaƙe da za su cinye mazaje, wa taksurun nisa, sai mata su yawa. Domin duk namijin da ya mutu zai bar mata ɗaya biyu uku a bayansa, zai bar ‘ya’ya ɗaya biyu uku, zai bar mahaifiyarsa, zai bar ƙanwarsa, duk waɗannan suna buƙatar masu kula da su. Mai kula da su kuma ya mutu saboda yawan yaƙe-yaƙe, yawan haɗuɗɗura. Kamar misali motor traffic accident, maza da suke fita su tafiye-tafiye sun fi zama wato victims na irin waɗannan abubuwa, sun fi zama potential victims. Sannan da kuma da ya ce hatta wa taksura nisa hatta ya kuna li 50 mar'atan qayyimul wahid, mata su yawa har a samu namiji ɗaya yana kula da mata 50. to ya zai namiji ɗaya kula da mata 50 wannan 50 mafhumul adad ne ba dole ya kai 50 keke da keke ba zai iya kusa da 50 ko ya kasa ko ya sama ya danganta aka ce saboda za a wayi gari jahilci da yawa mutane za su daina kayyadantuwa da aure abinda shari'a ta ce guda hudu su dinga auren sama da hudu dole yana cikin alamun nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya auri mata sama da hudu yanzu ana samu irin wannan ba wai sai irin wanda kaji ana labari din nan kwanaki ba ana samu irin wannan kwana-kwanan nan akai wata rasuwa wani babban mutum da ya rasu ni din nan naje ta'aziyar shi gaskiya ba wai labari ne na nesa muka ji sai aka discovery matan shi bakwai duk garin da ji sai ya aure yana da matan shi a garin su asalin garin su yana da matan shi guda biyu da ya aura wanda kowa ya sani yana aikin dan sanda babban dan sanda ne duk inda ya je zauna nan ya auro ta inyamura can ya auro wata wata kare kare haka dai diya aure su kuma aure wanda da shedu da sadaki da zaman aure kuma sun hayayyafa amma matan shi na gida ba su taba sani ba dangin shi ba su taba sani ba sai da ya mutu kuma ya bar dukiya ma dudu sai kowa ta dinka tahowa da yayanta ta ce ita ma tana da aure da shi kuma ga ta ka duga shi duga komai ga kuma yayan da daga an gansu ma an san yayan shi babu wanda zai musu kirin wannan yana nan da yawa a cikin mutane jama'a kuma ko ba wai sun nufaci fasikanci bane a ba su sani bane kawai jahilci ba wai yana sanin cewa babu kyau bane jahilci ana yin wannan a ƙauyuka ana yin wannan a cikin wasu ƙabilu waɗanda dama can asalin al'adunsu akwai polygamy fiye da hudu sun musulunta amma sun ci gaba da yi to ya daga cikin ma'anar da malamai suka ba wannan ko kuma wancan wato ɗabi'a ta dadiro din mutum yana da matan shi na sunna kuma yana da wasu shedanu da yake biye musu ko kuma yana da zawarawa da ƴan mata a gari waɗanda duk yake harkar su kuma yanzu da azumin nan bayan yau mutanen gidan shi kayan sallah su ma dole sai ya musu bayan ba mutanen gidan shi kayan mu da baki duk sai ya ba waɗancan dadiran da yake harkar su duk waɗannan mutane suna yin wannan abin jama'a shine an ya kuna li 50 imra'atan qayyiman wahida ko kuma ya zama mutum ya zama breadwinner a gidansu wannan ma'anar ita ake yawan kawo amma ba ita bace saboda wannan hadisin yana bayani ne akan ababen Allah wadare na ƙarshen duniya ko mun gane shi sa ma'anoni munanan suka fi tasiri akan hadisin amma ita ma za ta iya ɗauka cewa mutum ne a gidansu yana da wadata da haka da matan shi da ƴaƴan shi da kuma ƙannan shi mata wanda suke gidan aure da yayyin shi mata da baban shi da ƙanwar baban shi duk shi yake musu kayan sallah shi yake taimaka musu wata mamijinta ya gudu tana nan da ƴaƴan shi da dinga duk wata ya bata kudin abinci wani mijinta bai da mutunci kullum yana kwance a ɗaki baya sana'a komai kai wanta kuma kai za ka biya mata kudin haya ka biya mata kudin abinci ka biya kudin makaranta ƴaƴanta kuma tana da miji shine an ya kuna li 50 imra'atan qayyiman wahida kuma kun ga duk wannan abubuwan akwai su a cikin mutane wannan ya daga cikin gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a kimiyyance a wannan zamanin akwai bincike na kimiyya da ke tabbatar da cewa abin yana da alaƙa ma da kimiyyar a zamani ta fuskar me yasa kuma aka fi haifan ‘ya’ya mata fiye da ‘ya’ya maza saboda irin rayuwar da mutane suke rayuwar da mutane suke tana cike da gwagwarmaya da faɗi tashi da neman abinci a faɗi a tashi a faɗi a tashi to mutane masu irin wannan gwagwarmaya yana da ƙarancin su iya haifan ‘ya’ya maza za ka ga ‘ya’ya mata sun fi zuwa a cikin zuriyarsu domin ƙwayoyin halittar wannan chromosomes da suke haifan ‘ya’ya maza suna samuwa ne ga mutanen da suke ba sa aiki da yawa ba sa aiki na ƙwaƙwalwa da yawa suna samun isasshen lokaci na iyalansu amma mutumin da wani zai wata uku huɗu ma iyalanshi ba su gan shi ba sannan wani zai yi aure har a shekara uku huɗu biyar bai taɓa zakewa matar shi da rana ba sai dare kawai yake samu ya iya zuwa gurinta ba a ganin shi ma da rana a gida to wannan zai wuya ya fi ɗa namiji domin ƙwayoyin halittar da ke ba da ɗa namiji me ake ce musu y and x ne ko wane ne to wanda suke ba da namijin an fi samun su riga fita idan an sadu idan da rana ne a kimiyyance aka gano wannan duk waɗannan yana cikin abin da malamai suke magana game da wannan ainihin hadisi to gashi lokaci ya kure za mu sa kasan daga insha Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi